Shekai Wi.
Barkanku dai masu sauraro. Sunana Nasir S. Gwangwazo.
Ni kuma Rabi'a Hadija.
Kuma wannan labarin zai iya cetan rayuwarku. Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Naija.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da saɓawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 081-82-1-234.
A yau muna tare da bakonmu na mako mai suna D Tabakaji.
Za mu bashi labarinmu na wannan satin.
Barkanmu da warhaka. Barkanmu da wannan lokaci. Da fatan za ku ji daɗin sauraronmu a cikin shirin naku na True Crime Naija.
To bari mu shiga cikin shirin. A yau za mu kawo muku labarin wata mata da ta ɓace ɓattai ɓatan dabu. Kuma mijinta ya zama mutum na farko da ake zargi yana da masaniya akan batan nata.
Dan Allah, ku taimaka min don gano inda mahaifiyata take. Wannan shine sakon da wata matashiyar budurwa mai suna Juliet ta wallafa a shafinta na Twitter ranar 2 ga watan Yuni. Mahaifiyata ta ɓace tsakanin 9 ko 10 ga watan Mayu. Kusan wata ɗaya kenan. Basu ganta ba, kuma basu ji ɗuriyarta ba.
Tun ma kafin wannan sakon da Juliet ta wallafa a shafin nata, ƙawayen mahaifiyar sun wallafa sakonni a shafukansu na Facebook cewa Chacha, wacce take yawan mu'amala a kafofin sada zumunta, ta ɓace, ba a ganta ba. Har ma wasu sun garzaya sun sanar da jami'an tsaro a ofishinsu da ke unguwar Gwarumfa a babban birnin tarayya Abuja.
A kwana tashi har ranar 26 ga watan Yuni ta zo. Wato kwana 24 bayan Juliet ta wallafa sakon ɓata mahaifiyarta a shafinta na Twitter. An ɗora wani hoto a wani shafi a Facebook. Hoton wata mace ne, an fille kanta kuma an sare ƙafafunta.
La haula fi sha'at.
Wanda ya wallafa hoton ya yi iƙirarin cewa wannan gangar jikin da aka yi wa gunduwa-gunduwa ba ta wata bace, face ta Charity Ayedobon, wacce aka sani da Deepdale Chacha de Hama. Kuma mai wallafa hoton ya furta cewa mijin Charity ɗin mai suna David shine ya yi sanadiyar yi mata kisan gillar.
Charity Ayedobon wata mata ce 'yar kasuwa mai shekaru 44 wacce take zaune a Gwarumfa. Tabakaji, kalli hotonta da muka samu a internet.
Ai kuwa Charity tana da muhibba.
Akwai wani bidiyo ma da aka nuna ta tana yin interview a shekara ta 2014, inda ta fito a matsayin ɗaya daga cikin alƙalan da ke tantance hazikin taurari ga wani kamfanin shirin fim. Daga interview ɗin za ka iya gane cewa Charity tana da sha'awa a kan yara masu tasowa, kuma tana la'akari da basirarsu wajen masana'antar nishaɗantarwa. Sai dai kuma a wasu hotunan nata za ka iya gane cewa akwai abin da yake damunta tun a lokacin.
Charity da mijinta David sun yi aure tun tana da shekaru 16, kuma sun haifi 'ya'ya 4 tare. Suna da wani kamfani mai suna Chavit Limited. Sunan kamfanin na Chavit gamayya ne na sunayensu, wato Charity da David.
Lallai kam, ga dukkan alamu waɗannan masoyan sun zama tankar zara da wata kenan.
Kai ma ka ga alamun hakan ko? To amma fa bayan shekaru 25 da auren nasu, Charity ta rabu da mijinta ranar 28 ga watan Mayu 2014, kuma ta kwashe nata daga gidan, amma ta bar ƴaƴan nasu guda hudu.
Wai kana nufin cewa an yi saki kenan?
Bari na mutu kafin ka binne ni, ta baka ji. Charity member ce a wata kungiya a Facebook mai suna Females in Nigeria. Kungiya ce da take baiwa mata damar zantawa tsakanin su dangane da al'amuran da suka shafe su, kuma suke tallafawa juna da shawarwari. Bayan rabuwar Charity da mijinta a shekara ta 2014, ta wallafa bayanai da dama a shafin kungiyar na yadda mijinta ke yawancin zarafinta da keta mata haddi kafin ta bar gidansa.
Sai dai kuma a wata tattaunawa da aka yi da David, wanda wasu jaridu suka wallafa, ya tabbatar da cewa Charity ta bar gidansa ba tare da ya sake ta ba, wato dai kamar ta yi yaji kenan a 2014. Ya nace cewa ba su da wata matsala tsakaninsu, amma bayanan da muka samu sun nuna cewa matar tasa ta taba neman da su rufe wannan kamfanin nasu. Ba mamaki ta yi haka ne domin samun kasanta na daga kadarorin kasuwancin nasu.
David ya ci gaba da bayanin cewa Charity ta yi yunkurin wawura kudade da kadarori daga wajensa ta hanyar kai kararsa zuwa ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnati ta Najeriya, wato ICPC. A karar, tana zarginsa da ajiye kudaden da ya sata daga gwamnati a wani asusun bankinsa, sannan kuma waɗansu daga cikin kudin da ya sata ya yi amfani da su ne ya sayi kadarori a Abuja da kuma Ingila, a cewarta.
Kai, kuma wannan bayanin gaskiya ne kuwa?
To shi dai David ya ce bayan hukumar ICBC ta gudanar da bincike bata same shi da aikata laifin komai ba, kuma ya furta cewa kafin nan sai da Charity ta nemi da ya bata naira miliyan 150 don ta janye korafinta a kansa.
Wato dai Charity ta nemi ta kira masa ruwa kenan.
Sosai ma kuwa. Kuma duk da cewa hukumar ICPC din ta yi watsi da zargin nata, lauyanta mai suna Insika Kudo ya shigar da kara akan mijin nata har ma da ƴaƴanta ranar 29 ga watan Afrilu na 2016. Sai dai kuma bamu san ko akan menene take kara ba, amma ga dukkan alamu hakan ya sake ruruta wutar rikicin da ke tsakanin Charity da mijin nata. Sai dai a yayin da Charity ta kai karar mijin nata, a wata karar daban kuma an gurfanar da ita a gaban babbar kotu da ke Abuja bisa zargin kitsa wasu takaddun ƙarya, kuma kotun ta umarce ta da ta biya naira miliyan 200 a matsayin diya. An yanke wannan hukuncin ne a ranar 14 ga watan Maris na shekara 2016.
Wato dai dukan yayi wa Charity yawa kenan a wancan lokaci. Gashi sai ta biya diyar naira miliyan 200 kan laifin takaddun ƙarya, baya ga kokarinta da ya ci tura na kwatar kuɗi daga hannun mijinta.
Haka ne ta baka ji, kuma da alama akwai wani abu daban da ke faruwa da ita a lokacin, domin ɗaya daga cikin ƙawayenta, kamar yadda jaridar Punch ta ba da rahoto, ta ce Charity ta fara samun sakonnin barazana wanda har yayi sanadiyar da ta sa kyamarar CCTV a gidanta.
A ranar 2 ga watan Yuni na 2016, Charity ta yi kusan wata ɗaya da bata. Yarta ta rubuta sakon neman taimakon jama'a don nemo mahaifiyarta a shafinta na Twitter. Bari na ɗan sake tuna mana abin da ya faru a baya. Mun ji cewa Charity ta yi yaji daga gidan mijinta David, sannan kuma sun yi kamar shekaru 2 suna kai kawo tsakanin juna a kotu. Mun kuma samu labarin cewa tana fuskantar barazana, duk da dai ba mu da bayanin wace irin barazana take fuskanta, amma lallai ba ƙarama ba ce, tunda dai har ta kai ta ga sa kyamarar CCTV a gidanta.
To a ranar 26 na wannan watan dai, wato kwana 24 kenan da ƴarta ta aika saƙon neman taimako, an wallafa wani hoto tare da wani rubutu a wani shafi a Facebook. Wannan hoto ya nuna gangar jikin mace wacce aka fille kanta, kuma aka yi gunduwa-gunduwa da wasu ɓangarori na jikinta. wanda ya wallafa ya rubuta cewa wannan gawar charity ce kuma mijinta ne ya kashe ta.
Wanda ya dora wannan hoton a Facebook sunansa Ephraim Emeka Ugonyi, wani lawyer ne mazaunin Lagos. Shine ya kirkiro wani group a Facebook mai suna Due Process Advocates, wato DPA. Kuma suna danganta kansu da muryar adalci, gaskiya da daidaito. Yana daga cikin waɗanda suka taimaka wajen neman inda charity take, ko kuma sanin gaskiyar abin da ya same ta. Kuma bincikensa ne ya kai ga har aka samu wannan gawar da yake ikirarin cewa charity ce.
Bayan zargin da Ugonyi yayi na cewa Dabin na da hannu a mutuwar matarsa, nan da nan aka fara hashtag din Justice for Chacha, wato ayi adalci ga Chacha, tare da tura sakonnin Twitter kamar David ina matarka Chacha take, da me yasa miji zai kashe matarsa saboda gado. Dan mai da martani ga bayyanar hotunan da kuma tumar da Ugonyi yayi wa mahaifinta, Juliet ta yi rubutu a shafinta na Facebook cewa mahaifiyarta bata mutu ba, tana nan da ranta. Kuma ita Juliet din tana kokarin gano inda take da taimakon masu bincike. Kuma ta kalubalanci lauyan da ya sa gudanar da binciken halittar asalin jini kan gawar don nuna sakamakon DNA dinta, idan dai har lalle da gaske yake. Katina lawyer charity mai suna barrister Insikak Udo ko
wanda ya shigar da kara kan mijinta da ƴaƴanta ko
kwarai kuwa shi. To shi a cewar sama, charity ta je gidansa ranar 18 ga watan Mayu na 2016,
kwanaki kenan bayan an fara magana tabata. Ta yaya kai haka?
Kwarai kuwa kwanaki ɗaya har kwana 8 kenan bayan ranar da aka yi hasashen batan nata. To ai karkade kunnanka kaji, dan shi labarin nasa ba iyaka nan ya tsaya ba. Ya ce bayan zuwan da ta yi gidan nasa, ɗaya daga cikin ma'aikatansa sun je babbar kotun tarayya tare da charity din domin ta sa hannu a wasu takardu.
Wai da magana kenan.
Eh, wai gawa ta rike mai wanka ba? Mun san cewa tsakanin lokacin da aka neme ta aka rasa, da kuma lokacin da aka samu labarin wannan gawar, an yi kokarin bincike akan kiran da aka yi da wanda ta yi daga layinta. Kuma layin ya nuna cewa kira na shiga kuma yana fita. Don haka a wurin iyalanta, wannan kadai ya bayar da shaidar cewa bata mutu ba, kawai dai ba a ganta bane.
Kuma David yana da hujjoji da za su sa shi yarda cewa wannan wata hanya ce kawai da charity ta bullo da ita don kawai ta karbi kudade a hannunsa. Daga bayanan da muka samu daga jaridar Westler, David din ya furta cewa kawai tana son kudade ne da kadarori daga wurina, shi yasa take yin duk waɗannan abubuwa. Ta je ICPC bata samu nasara ba, ta je kotu nan ma bata samu nasara ba, a yanzu kuma ita da kawayenta suna kokarin bin waɗansu hanyoyin don ganin sun samu abin da suke so.
Mai binciken layin nata ya furta cewa layin ta din yana aiki har a lokacin da ake hasashen batanta, kuma waɗansu maza ne ke amfani da layin, wanda watakila zai iya zama ko dai samarinta ne, ko kuma su ne suke taimaka mata wajen ganin ta samu abin da take nema a kulle-kullen da take yi.
Charity tana mu'amala da akalla maza guda biyu, ɗaya daga cikinsu wani ne mai suna Joe, amma ba mu da cikakken sunansa. Jami'an tsaro sun gayyaci Joe domin ya amsa waɗansu tambayoyi. Shi ke da mukullin gidanta, kuma ya bayar da haɗin kai sosai, har ma ya bar 'yan sanda sun shiga cikin gidan. An saki Joe saboda 'yan sanda sun gano cewa ba su da wani dalili na tsare shi. Bayan Joe kuma sai suka mayar da akalar bincikensu kan lauya. Katina Ugonyi?
Wannan lauya ɗan gwagwarmaya da ke ikirarin cewa charity ta mutu ko? Kuma yake cewa mijinta David ne ya kashe ta, sai ka ce gano.
Shi. To yana ta hankoro da gwagwarmaya sai haƙƙin charity ya fito. Amma sai ƙawayenta suka fara tsarguwa. Daya daga cikin su ta fuskance shi tana mai zargin sa da cewa kawai yana amfani da batun caca ne don karɓar kuɗi a hannun mutane ta hanyar amfani da group din sa na Facebook mai suna DPA. Banda wannan ma suna zargin cewa da sa hannun sa a batun da ta yi. A yunkurin sa na kare kansa ya bayyana cewa a lokacin da Charity ta bace shi baya Najeriya ma yana Amurka. A cewar sa ya dawo Najeriya ne a watan Yuni na 2016 bayan an sanar da shi game da batun nata.
To jami'an tsaro dai sun gayyato ugonye din zuwa ofishin su domin ya amsa waɗansu tambayoyi saboda wannan hoton da yayi posting a Facebook. A lokacin binciken ne suka gano yana Abuja daga ranakun 10, 11, 12 na watan Mayu 2016. Wato daidai da ranakun da aka samu labarin bacewar Charity kenan.
Rabi'a, ya akai suka gano cewa yana Abuja?
Sun gano haka ne ta binciken kiraye-kirayen waya da yayi da lambarsa.
Ah, tsaya. Kuna nufin cewa call logs ɗinsa sun ƙaryata cewa baya Amurka kamar yadda ya faɗa?
Baka ji ga zahiri kuwa? Daga rahoton jaridar Sahara Reporters, shi wannan ugonye ƙwararren lauya ne da aka haramta masa aiki a Amurka saboda yana damfarar mutane. Don haka tunda yanzu an gano yana Abuja a lokacin da Charity ta bace, sai ya zama cikin waɗanda ake zargi.
Yanzu daga wannan bayanin mun san ugonye ya zama abin zargi kenan. Kafin hakan, manzata cewa mijinta David shine wanda ake zargi da batanta. To amma a baya ka ce akwai maza biyu da ake tunanin tana mu'amala da su. Ɗaya daga cikinsu shine Joe, wanda 'yan sanda sun sallame shi. Amma kuma ɗayan fa,
me kake ci na baka na zuba? Karkafi inuwarka gudu mana ta baka ji. Za mu warware maka wannan zare da abawa nan ba da jimawa. Amma kafin wannan, ka tuna lauyan Charity mai suna Barista Insikak Udo?
Barista Insikak Udo? Oho, wannan wanda ya ce ta je gidansa a lokacin da ake nemanta?
Eshi, to shi ma bayan zurfafa bincike, an gano cewa ƙarya yake yi. A lokacin da 'yan sanda suka kama shi, ya furta cewa da shi da wani lauya mai suna Faruk Kamagam ne suka kwaikwayi sa hannun Charity. Suka kuma yi amfani da shi a takaddun da suka shigar gaban kotu.
Kai, wake ɗaya ai shi ke ɓata gari. Yanzu waɗannan ai sai su ɓata wa lauyoyi suna.
To, ta ɓaka ji duk da dai wasu kam sukan yi hakan. Amma dai maganar hakan take, ba duk aka taru aka zama ɗaya ba. Domin ba kowane kare ne bara ba. A ƙarshe dai, Insikak da Faruk an tuhume su da laifin sojan gona a kotu. An kuma wanke su daga zargin batun Charity. Don haka yanzu ugonye da David da kuma ɗaya mutumin da wataƙila take mu'amala da shi su ne suka rage a waɗanda ake zargi.
To yanzu za ka iya tuna postin ɗin da Juliet ta yi a ranar 2 ga watan Yuni na 2016?
Wanda ta yi a shafinta na Twitter ba? Wanda take neman taimakon a taya ta neman mahaifiyarta kenan ko?
Ƙwarai. Wannan nake nufi. To a wannan rubutun da ta wallafa ta kwatanta siffar motar mahaifiyarta da kuma plate number ɗin motar. Charity ɗin tana tuka mota ƙirar Acura ZDX mai lamba RSH 225AH.
Bayan bincike mai zurfi, jami'an tsaro sun gano motar a jihar Enugu. Duk da dai a lokacin da suka gano ta ɗin an canja plate number ɗin. Jihar Enugu tafiyar awa 8 ce a mota daga kudancin Abuja. Bayan sun gano motar ne sai suka kama wani mai suna Aike Ezugo.
Wa kika ce? Aike Ezugo? Wannan wani irin sabatta juyatta ne? Shi ta ina ya bullo?
To ka san abinka da sha'anin tsaro. Ba komai ne jami'an tsaro suke bayyana wa jama'a yadda suka yi shi ba. ba ni da amsar yadda suka kamo shi. Amma abin da nake da tabbacin sa shine a lokacin da aka kama aiki ya ki sanar da ƴan sanda komai, ya gimtse bakin sa. Bayan kama shi din da aka yi, ƴan sanda sun kama wani mutumin daban wanda ya sanar musu cewa aike din ne tukan motar zuwa wurin da aka same ta. Ba mamaki kuma aike na ganin cewa ta fabare, shirin nan ba zai yi masa amfanin komai ba yanzu. Dan haka sai fara bayar da bayanai. Daga bayanan da ya bayar ne, ƴan sanda suka kai ga kama kaninsa dan shekaru 27 mai suna Paul Chukujeku a jihar Edo. Jihar Edo tukin awa 5 ne daga yammacin Enugu.
A ranar 1 ga Yuni na 2018 ne ƴan sandan musamman masu kula da laifukan sacewa da garkuwa da mutane suka damke Paul. Ya shaidawa ƴan sanda cewa yana aikin tsara yanar gizo ne a lokacin da ya haɗu da charity a Facebook. Katina cewa an bayyana charity tana mu'amala da wasu mutane biyu, ɗaya daga cikin su shine Joe wanda an wanke shi. To ɗayan shine Paul. Yayi kirarin cewa yayi soyayya da charity tsawon shekara 1. A ranar 9 ga watan Mayu ne charity ta je gidansa. Ya ce sun sha sun bugu har ta yi mankas, sai ya kira wani abokinsa Emmanuel Adoga. Ya ce a lokacin da Adoga ya iso, charity ta fara kaiwa gargara.
Shin ya saka mata guba ta sha ne?
Ba mu da masaniya kan hakan, amma dai a tare da Paul da Adoga suka dauki charity daga gidan zuwa wajen da suka kashe ta a wannan rana ta 9 ga watan Mayu na shekara ta 2019.
Saboda me?
A kalaman David ya ce sharrin shedan ne da tsabar san zuciya. Motar ta kawai nake son mallaka. Nayi soyayya da ita tsawon shekara guda amma bata bani ko sisin kwabo ba.
Sai ka ce ajiya ya bata.
Kai ce sharrin shedan? Wai me yasa wasu mutane ba sa son karban laifin su? Sai dai su fake da cewon shedan ne.
Tayi su ne shedanin kenan. Yanzu dai abin da kawai muka iya farautowa kan dalilin su na daddatsa gangar jikinta daga kafar yada labaran PM News ne. Majiyar ta ce ya aikata haka ne saboda jikin nata ya kasa shigewa cikin buhu ne.
To, ƴan sanda sun tatsi bayanai daga bakin mutum uku. Paul Chukujeku, Aike Ezugo da Emmanuel Adoga. Babu ko tantama aka wanke mijinta David, wanda shi kuma ya kai karar ugunye gaban kuliya domin ya biya shi naira biliyan 10 bisa zargin yi masa kazafi.
Ai da ma karambanin akuya ne yasa ta leka dakin kura. Dama bai dace a kyale shi ya tafi a banza ba.
Ka san magana zarar buno ce. Kuma ko su ma ƴan sanda sun gurfanar da shi bisa zargin akalla laifuka kamar ci da ceto, sojan gona, gunduma-gunduman karerai da yada labaran karya, da zargin amsar kuɗi daga iyalan charity. Amma san ba a tume shi da hannu a kashe ta ba.
Har yanzu dai akwai ayar tambaya a raina. Shin ugonye yana da wata alaka da Paul ko Emmanuel ko da ta wace hanya ce?
Duk da ba a fayyace hakan ba, amma jaridar Business Post ta rawaito cewa tayu ugonye yana da alaka da Paul ta fuska kiran wayarsa da aka duba. Sannan kuma ranar da ya kamata a kama Paul, ugonye ya buga wa ƴan sanda waya yana musu albishir da cewa zai kawo Paul din. Amma bayan awa 24 ya shaida wa jami'an tsaro cewa Paul ya tsere. Kada ku manta, shi ma mai bincike ne dake zaman kansa, don haka ba lalle bane ya zama yana da wata alaka da Paul din.
Magana ta gaskiya ba a da tabbas kan hakikanin dangantakar su. Watakila da gaske ne a farko ugonyi ya so ya taimaka wajen neman waɗanda suka kashe charity, amma kuma sai ya koma ya saki layi daga bisani.
To hakan yana iya faruwa, amma tambayar ta rage min ita ce me yake yi a Abuja ranakun 10, 11 da 12 ga watan Mayu, wato daidai lokacin da charity ta bace. Kuma tun da farko me yasa yayi ƙaryar cewa baya Abuja a lokacin?
Gaskiya wannan ma abin tambaya ne. Amma koma dai menene? ƴan sanda ba su tuhume shi da komai ba akan mutuwarta. Dan haka iyaka sanin laifinsa kawai shine ya jefa kansa a badakalar da bata shafe shi ba, har ya gogawa kansa kashin kaji.
Kai, wannan kesi yana da sarƙaƙiya. Amma yana da kyau a gano yadda aka yi ƴan sandan suka san wajen da motar Charity take, a wani ɓoyayyen waje da ke killace a garin Enugu. Domin hakan zai iya zama wani abu mai muhimmanci a binciken, musamman kan yadda aka yi suka iya gano wanda ya ajiye motar.
Kamar yadda muka faɗa a baya, ba ko waɗanne bayanai jami'an tsaro ke saki ba, musamman kan hanyoyin da suka bi wajen binciken laifi.
‘Yan sandan Najeriya kenan, aiki ga mai ƙare ka.
Jinjina ga ‘yan sandan Najeriya, kuma ina fatan cewa Charity da iyalanta za su samu adalci.
Ku kasance da mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin, inda a wannan karan za ku ji mu da labarin wata mace da saurayinta mai tsafin kishi da farautar da ‘yan sanda suka yi ta yi ruwa a Jallo cikin ƙasashe uku. A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 0818230134. True Crime Niger Production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da waya ƙirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, Zallaziya Ibrahim Musa, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji, wacce ta ɗauki nauyin shiri Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagbado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio.